Daga birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 101.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshi muna na shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa masu fashin baki a duniya na ci gaba da yin tsokaci kan yadda za a ciyar da ƙasar Sudan gaba tare da maido da dawwammamin zaman lafiya bayan da aka hambarar da gwamnatin shugaba Umar al-Bashir.
Lafawar rigimar da kuma ci gaban zaman lafiya a Sudan ya ta'allaka ne ga irin kamun ludayin su gwamnatin.
Muna ɗauke da ƙarin bayani sannan muna tafi da shirin da rashin ta yi wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ga dukkan alamu ana dab da bayyana tataccen rahoton kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller mai shafuka kusan 400 kan kazalandan ɗin Rasha a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2016. To amma tuni aka yi nesa da muhawara kan shawarar da Mueller ya yanke. Hukumomi a Washington na kyautata zaton Attorney General William Barr zai fitar da rahoton yau Litinin ko kuma gobe Talata, wanda aka jima ana ɗokin ganin cikakken bayanin da ke ciki na binciken da Mueller ya shafa watanni 22 yana yi akan ko kwamitin yakin neman zaben Donald Trump ya haɗa kai da Rasha, da kuma ko Trump yayin da yake shugaban ƙasa ya yi karan tsaye ga haƙƙin shari'a a ƙoƙarin da yake don dakatar da binciken. Sakataren yaɗa labaran White House Sarah Sanders ta faɗa wa gidan talabijin na Fox News jiya Lahadi game da rahoton cewa ba na tunanin zai yi wa ta illa ga shugaba Trump. Ainihin waɗanda suka shirya zanga-zanga a Sudan sun yi kira da a miƙa mulki nan da nan ga gwamnatin farar hula bayan da sojoji suka yi juyin mulki wanda ya kai ga hamɓarar da shugaba Umar al-Bashir a satin da ya gabata. A jiya Lahadi, Majalisar Mulkin Soja ɗin ta ce za ta bayyana Prime Minister farar hula da kuma Majalisar Ministoci su taimaka wajen shugabancin ƙasar, amma ba za su naɗa farar hula a matsayin shugaban ƙasa ba. Mai magana da yawun sojojin ya kuma ce majalisar ba za ta hana yin zanga-zanga da ake ci gaba da yi ba. Za a ci gaba da gani ko sanarwar za ta gamsar da masu zanga-zangar. Waɗanda suka buƙaci majalisar ba tare da ɓata lokaci ba, kuma ba tare da wani sharaɗi ba ta miƙa mulki ga farar hula. Ƙungiyar ƙwararru a fannoni daban-daban ta mutanen Sudan, wacce ta jagoranci zanga-zangar, ta yi kira da a kafa gwamnatin farar hula, tare da kiran a ci gaba da gudanar da zanga-zanga har sai an biya musu buƙatarsu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Magajin garin South Bend da ke jihar Indiana, Pete Buttigieg, ya zama na baya-bayan nan a jerin 'yan jam'iyyar Democrat da suka shiga fagen takarar zaben shugaban ƙasa, wanda tuni ya cunkushe a hukumance da 'yan takara da ke sha'awar kada shugaba Donald Trump a zaben 2020. Ɗan shekaru 37 da haihuwa, wanda tun a watan Janairu ya sanar cewa ya kafa kwamitin nazarin yiwuwar shigarsa takarar shugaban ƙasar, ya sanar da niyyarsa a hukumance a wani gangami da ya yi a South Bend jiya Lahadi. Na fahimci abin da nake yi a matsayin wanda ya fito daga tsakiyar yammacin Amurka kuma matashin magajin gari. Gaba na gaɗi da shekaru 37 na fito don neman ofishi mafi girma a ƙasar, amma fa muna rayuwa ne a wani irin lokaci da alatilas muke yunkurowa, abin da ya faɗawa taron magoya bayansa kenan. Ivanka Trump ta sauka Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha, don halartar taron shigar da mata cikin harkokin tattalin arziki da kuma samar musu da ayyukan yi. A jiya Lahadi, diyar shugaba Donald Trump ɗin kuma babbar mai bashi shawara ta kai ziyara shagon gahawa da kuma masakar Atamfa a Addis Ababa. Ta je domin ta karfafa wani shiri da zai lashe $50 million da mahaifinta ya kafa a watan Fabrairu, wanda ake nufin karfafa aiki ga mata a kasashe masu tasowa. Kungiyar ta The Women Global Development and Prosperity Initiative, a takaice WGDP, ta ce tana fatan nan da shekarar 2025 su kai ga mata $50 million ta hanyar aiki da Amurka da kuma abokanta. Daya daga cikin waɗanda suka fi shahara a wasan golf ɗin nan mai suna Tiger Woods ya samu nasarar lashe gasar Masters Championship a jiya Lahadi, wanda shi ne karo na 15 da yi nasara a wata babbar gasa bayan shekaru 11 da bai samu nasarar lashe wata babbar gasa ba. Woods ya buga 2 ƙarƙashin pa 70 a rana mai cike da yayyafi da sanyi a Augusta National Golf Club da ke jihar Georgia, wanda ke kudancin Amurka, inda ya kare a ƙarƙashin 13 fa a gasar, wanda wannan bugu nasa ya fi na sauran Amurka 3 'yan golf ɗin.
Muhammad Hafiz Baballake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu fashin baki a fagen siyasar duniya da harkokin diplomasiya na ci gaba da sharhi game da rikicin siyasa a ƙasar Sudan. Tun bayan kifar da gwamnatin shugaba Umar al-Bashir sanadiyar zanga-zangar lamana ta nuna ƙin jinin gwamnatin. A hirarsu da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayar a Kano ya fayyace dalilan da suka sa talakawa a ƙasashen yankin kudu da Sahara a nahiyar Afirka irin su Najeriya ba sa iya ɗaukar matakan sauya gwamnati. Kwatankwacin wanda ya faru a Sudan, amma ya fara ne da hasashe kan yadda sabuwar gwamnati za ta kasance a Sudan ɗin, yayin da masu zanga-zangar ke neman a miƙa mulki ga farar hula.
Lafawar rigimar da kuma ci gaban zaman lafiya a Sudan ya ta'allaka ne ga irin kamun ludayin su gwamnati. Kuma abin da nake zato shi ne ƙarshenta dai za su kawo duk nemo shugabannin wa'annan boran, sannan kuma za a samu wasu daga cikin sojoji, wanda kuma a samu 'yan ba ruwanmu wanda suke da kima a idan mutane, sannan kuma za a duba matsalar da ake da shi. Ina zaton haka gwamnatin za ta yi, to in ta hada haka za ka ga ƙurar ta yi lafa.
Well, Professor, irin wannan yunkuri da talakawa suke yi su canza gwamnati, in ka lura za ka ga duk kasashe ne ko dai na Laraba zanla na Afirka ko kuma kaman gaman Gambiza ne kaman ita Sudan din, akwai farare Laraba akwai bakake misali. Me yasa talakawa a kasashe na misali nahiyar Afirka ta yamma irin su Najeriya da makamantansu ba sa iya juriyar wato sauya gwamnati ta siga nuna ba su yadda ba ta wannan sigar ta lumana misali, duk da cewa kuma in ka ɗau Najeriya ƙalubalen da talaka ke ciki ya ma linka na shi talakan Sudan misali ko na Tunisia.
To abin da yake faruwa akwai dalilai da yawa. Na farko dai babban muhimmin abu shine wayewar kan siyasa. Mutum ya san talaka, ya san yana da ƴanci, ya kuma san yaya zai yi ya kwato kansa wannan ƴanci. Idan muka duba wa'ancan ƙasashe na gabacin Najeriya Afirka da na arewacin Afirka suna da dogon tarihi na gwagwarmaya su kwato kansu ƴanci. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu sun yi amfani da misali addini da kuma harshe ya haɗa su, suna ganin kansu kaman ƙabila ɗaya ce, Larabawa ne kuma dukkan musulmi ne, don haka su wannan ya ba su dama su kalli kansu a matsayin al'umma ɗaya babu bambanci. Muku a irin ƙasashenmu na kaman Najeriya da sauran ƙasashe na kudancin Sahara za ka ga cewa ƙabilu ne daban-daban, don haka ana amfani da addini a rarraba kan mutane, ana amfani da ƙabilanci a rarraba kan mutane, maimakon jama'a su ringa kanin kansu kaman guda ɗaya ne matsalarsu ɗaya ne, don haka da an zo an tashi irin wannan zaka ga su shugabanni suna amfani da wannan. Idan yau wani shugaba misali Krista ne, guguwar matsi ta taso daga wajen musulmi za a ce dan Krista ne, idan dan kudu ne haka za a, idan dan arewa ne ta taso daga kudu za a amfani da kabilanci. To wannan shi yasa babu irin wannan jurewa da jajircewa a irin guraren namu, shi yasa zaka ga talakanmu ba shi da irin wannan jajircewa. Kuma abin da ya faru shine mu ma da a ce yanda siyasar mu take a farkon samun mulkin kanmu, wato 1960 har zuwa da 70, zaka ga a wannan lokaci 'yan Najeriya sun fi na yanzu wayewar kan siyasa, domin a wannan lokacin mutane suna ganin siyasa abu ne wanda za ta kawo musu ƴancinsu, za su fitar da kansu daga cikin wani ƙangi. A yanzu kuwa siyasa mutane suna ganin ta ba wani abu bane, hanya ce ta samun kuɗi.
Farfesa Kamilu Yusani Fage na Jami'ar Bayero kenan. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Allah yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na da rashin tayi.
Amma babi sa shashan ke ba, kana babi sa sakar ke ba, kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Masu rare assalamu alaikum. Masana sun yi fashin baki kan hanyoyin da gwamnatocin arewa ka iya bi domin wayarwata arziki a tsakanin al'ummar yankin, yayin da alamu ke nuna cewa sai majalisar dokokin Najeriya ta yi kuskurima ga dokoki da suka shafi cinikayya da harkokin zuba jari a kasar, kafin a warware matsalar mamayan da baki suka yi wa harkokin kasuwanci a Kano. Sunana Mahmud Ibrahim. Madalla. Masu rai masana harkokin tattalin arziki da hada-hadar kudade da kuma lamuran saka jari a Najeriya na ci gaba da bada shawarwari ga gwamnatoci a matakai daban-daban na kasar game da hanyoyi ko matakan da ya kamata su dauka domin saita alƙiblar tattalin arzikin kasar. Yanzu haka dai al'ummar yankin arewacin Najeriya na ci gaba da kokawa kan yadda tattalin arzikin lardin ke samun koma baya, duk kuwa da ikirarin da mahukunta ke yi na cewa suna ɗaukar matakan daidaita al'amura. Sai dai masana lamuran tattalin arziki sun ce akwai bukatar gwamnonin arewa su ƙara ƙaimi tare da zage damtse ta wannan fuska. Malam Abdurrahman Dikko kwararre ne da shafe shekaru da dama a fannin hada-hadar cinikayya da lamuran banki da harkokin kuɗaɗe. Yayi tsokaci game da yadda ya kamata a bi a farfado da harkokin tattalin arziki a lardin Arewa.
Tun daga 1990 zuwa yanzu an rufe masana'antu sama da 400 a Kano da kewayenta. To matsalar duk wani abu da gwamnati za ta yi sai a ce wani ne daga waje zai zo yayi. In zaka gina gada wani daga waje zai zo, ko daga China ko daga India ko daga abin nan wuri daban zai zo yayi. To idan kasan nan ba ta koyi ta gina abu da hannunta ba, duk wanda ka kira shi daga waje ya maka wani aikin, kudin nan waje zai fita da shi. Audu Bako da ya gina Dikatigadam, injiniyoyin Kano su taita ne suka gina shi da kadan daga cikin na waje. Amma da suka gina wannan dam din guda daya sun gina guda 20 cikin irinsa a Kano. Sannan kuma sun je waɗansu jihohin ma a Najeriya sun karɓe su haya sun gina masu irin waɗannan dam din a wuraren su. Amma yawancin gwamnatocinmu ba za su baiwa mutanenmu damar su koyi wannan abin ba. Ba cewa ne ba lallai a shigo da kamfanin waje su yi aiki ba. Amma idan sun shigo din kar ya zama na lallai duk wannan abin da aka ce za a yi lallai su ne za su yi. Da haka idan ka zo wannan tsari na cewa gwamnatin tarayya za ta shigo da kwangila, za ta ba ta kwangila na waje, wani ya zo ya gina wajen yin wutar lantarki, za a yi ware waɗansu abubuwa da 'yan Najeriya a cikin wani abin za su yi. Domin idan ba ka yi abin nan ba, wanda ya abin nan ya tafi za ka iya gyara abin ya tafi. Sannan kuma yawancin kuɗin naka da ke shigowa ɗin maimakon ya tsaya ya maka amfani da shi ba zai maka amfani da shi ba. To idan da za su kula da irin waɗannan yadda idan an yi abu sau ɗaya sau biyu to na ukun ya zama da 'yan Najeriya ne za su yi. To kuɗin zai zauna a Najeriya, sannan ma'aikatan ma kwazon zai karu, sannan kuma waɗanda za a ɗauka aiki muka ɗauko mutane daga China suna tuƙan mota ta mota wurin gine-gine ko yin ɗauransu ƙananan ayyuka. Kuma a ce waɗanda China yake yin buro da ana sayarwa a Kano misali. To da duk waɗannan abubuwan za mu gansu ba, za mu ga idan na wajen ya zo zai yi abin da ba mu sani ba ne, ba mu iya ba, ko ba za mu iya ba. Shi ma kuma idan wannan an yi daga baya kamata ya yi ya zama mu ne za mu iya yinsa.
To idan haka ne ranka da ita ina ya kamata a fara wannan sauyi da kake ganin rashin sadin ya taimaka wurin tabarbarewar al'amura ta fuskar abin yi da sha'anin hada-hadar tattalin arziki?
Ina ce gani kamar na farko idan kamar aka zo wajen tsari na kuɗi na shekara, abin da na gani suna yanzu za su ce mai kaza yake, a dala kaza yake.
Ai hasashe.
Yawa. To abin da ba a yi wannan tsari na kashe kuɗin nan nawa ne dala, misali nawa ne za a nema na dala a yi shi a aikatar da shi, nawa ne ba za a nema dala a aikatar da shi ba. To in aka san wannan tsarin shi ne za a dinga bin raguwarsa da gori yawan dalan a cikin yawan kashe kuɗin da ake na shekara-shekara, sai ne zai nuna kwazonmu na kula da tattalin arzikin ƙasarmu da kanmu. Kuma yin haka ɗin zai tabbatar waɗannan kamfanonnukan akwai waɗansu abubuwa da dole su barwa 'yan Najeriya su yi. Ba za ka shigo da abubuwa ka ba wani kamfanin waje aiki, zamana duk 'yan waje ne suke aikin ba. Ba za ka kula da su ka san abin da suke yi ba. Kuma wani abin da za ka koya, a ce an zo an yi kamar gina, za ka gina titi daga Lagos zuwa Kano. Sa daga jirgin ma ɗan Najeriya ba zai iya ba. Injiniyan Najeriya ba zai iya ba. Shekara 60 bayan independence ba ka da injiniya da zai sa maka tsarin titin jirgi, akwai matsala. To idan ba mu sa mun tsaya mun lura da abubuwan da muke namu da kanmu ba, to abubuwan za su gyara ba.
Malam Abdurrahman Dikko kenan. Masu saurare a shirinmu na makon jiya mun kawo muku bayanai kan korafin 'yan kasuwar Kano game da mamayen da baki daga China da India suka yi wa harkokin kasuwanci a Kano. A tsakiyar makon na jiya ne kwamitin majalisar dokoki ta jihar Kano ya gabatar da rahotonsa game da wannan batu. Kuma wannan fili ya tattauna da shugaban majalisar dokokin ta Kano Honorable Kabiru Arasal Rum dangane da rahoton kwamitin.
'Yan China da sauran 'yan kasashen waje sun yi kakaji da harkokin saye da sayarwa na jihar Kano, musamman ma wajen sai da abubuwa da ya kamata a ce 'yan kasa ne suke, musamman 'yan al'ummar jihar Kano da kuma sauran 'yan Najeriya. To wannan abu na rashin daɗi yasa majalisa ta kafa wannan committee kuma ta bincike ya nuna abubuwan da suke faruwa kenan. To kuma an yi la'akari da tsarin mulki na ƙasa da kuma dokoki da ake da su na cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa. Majalisa ta yi bincike ta ga cewa akwai wasu dokoki da suka dan kawo abin cikas wanda aka yi su domin ba 'yan ƙasashen waje dama su zo su kafa hannun jari ko su zo su kafa masana'antu ko kuma su dai wasu abubuwa na kasuwanci. Wadda wannan act da aka yi ko wannan doka da aka yi a majalisar ƙasa kusan ita ce na tannaki ga abubuwan da muke so mu cimma na tabbatar da cewa mun taimaki al'ummarmu. To duk da haka majalisa ba ta ƙasa a guye ba, ta ba gwamnatin jihar Kano shawara da na farko dai ita ma ta tuntuɓa kuma ta bibiya ga hukumomin da ya kamata domin a tabbatar da cewa an sa ido wajen kawo ƙarshe irin wannan abubuwa. Sannan kuma a majalisance an yadda majalisa ta amince za a rubuta wa majalisar tarayya takarda musamman wakilan mu na jihar Kano domin ya kasance su gabatar da wannan kuduri kuma a nemi gyaran wannan doka da take nema ta kawo cikas ga irin nema al'ummar jihar Kano da kuma sauran majalisoshin Najeriya yanci da ake so a yi.
To wannan doka da ka faɗa da ita watakila majalisar dokoki ta ƙasa ce ta yi, dama tanadanta sun ba da iko ga 'yan kasuwa su yi irin wannan tsari da muke su 'yan kasuwar suka yi korafi a kai ake gani a Kano, baki 'yan kasashen waje su buɗe shaguna suna sayar da ɗaiɗe ga masu amfani da kayayyaki.
To ka san wasu lokuta idan aka yi doka ba lalle ne doka hankalinta kai yawo kan cewa wata rana za a iya samun dan ce na ma zai zo isa shago ko ya bude shago da kansa ba. Ainihin dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma na hulɗayyar cinikayya kusan akan bar su ne a bude ka shigo kai harkokinka na kasuwanci ko ka kawo jari ka kafa ko ka zo kai wani abu na musamman. To amma daga lokacin da kuma mutum ya zo saboda shi dan adam duk da kai masa sai ya ga dama zai yi abin da ya mata a ce yayi. To wannan shi yasa abin ya zama mana da matsala kamar yadda kwamiti ya binciko, amma kamar yadda na faɗa duk da haka akwai niyya da muke da ita da kuma ƙuduri na tabbatar da cewa ita kanta zauren majalisa ta yi wani abu. To dole tunda ƙasa ce ake amfani da tsarin mulki guda ɗaya, majalisar jihohi tana da abubuwan da za su iya na abin da ya shafi jihar su ne kawai. To wannan yasa na farko za a ƙara sake duba yanayin yadda za a ci gaba da tafiyar da harkokin kasuwancin a jihar Kano. Na biyu, gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin mai girma gwamna shi ma su yi nasu tuntuɓa don a ga yadda za a kawo wani maslaha akan irin wannan al'amari. Na yi imani daga lokacin da aka gabatar da wannan ƙuduri ko kuma wannan koke na al'ummar jihar Kano a majalisa, ina kyautata zaton cewa za a sami haɗin kai da goyon bayan sauran 'yan majalisar tarayya inda za a kawo ƙarshen wannan al'amari wajen tabbatar da cewa an kawo wani gyara wanda zai tabbatar da cewa ci gaba da kare daraja da kuma mutuncin harkokin kasuwanci musamman na masu ƙananan ƙarfi.
To amma lokacin da su 'yan kasuwar Kantinkwali suka kawo ƙorafi majalisar dokokin Kano, suna ma tunani na shawara cewa kamata ya yi ita majalisar dokokin ta yi nazarin yadda za ta kafa wata doka da za ta kafa wata hukuma da za ta kula da hada-hadar misali waɗannan baki da suke harkokinsu da kasuwanci a Kano. Kun kalli abin ta wannan siga kuma me za ku yi a kai?
Dama shi ne kusan tunan da muka yi mai girma gwamna da kuma gwamnatin jihar Kano cewa ƙara kula kuma a ƙara sa ido kuma a ga wannan abu za a fito da shi wanda zai tabbatar da cewa an na kula kuma su kansu al'ummomu da suke harkokin kasuwancin su tabbatar da su ma suna sa kishin al'ummar jihar Kano da kuma na Najeriya a zuciyarsu.
Honorable Kabiru Alassar kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano.
Na zami kuɗi mai fari, na tsara har sun kauri, ba a shararu ba sa karfi sai in kashe su ta hanya mai kyau.
Masu rare ƙarshen shirin da rashin ta yi na wannan mako kenan, sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakinmu Malam Abdulrahman Dikko da Honorable Kabiru Alassar Rurum, kana da waɗanda suka tallafa wa shirin a sashin Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya, wassalamu alaikum.
Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Yanzu an fara sharhin jaridan ne da jaridar Sahara Reporters da ake bugawa ta yanar gizo. Jaridar da ta rubuta shugaban kasa Muhammadu Buhari na bayyana cewa har yanzu bai manta da ƴan matan Chibok da ƴan kungiyar Boko Haram suka sace shekaru biyar da suka gabata. Daga cikinsu dai kimanin ƴan mata 107 ne aka samu suka dawo hannun iyayensu. Shugaba Muhammadu Buhari da yake jawabi game da bikin cika shekaru biyar da bacewan yaran ko sace su ya ce ya imanin cewa iyayen yaran sun yarda da alƙawarin da ya musu cewa zai iya bakin kokarinsa wajen kwato ƴaƴansu su dawo gida. Sai kuma jaridar Vanguard, jaridar da ta ma daya daga cikin manyan labaranta ke sharhi akan ƴan matan da ƴan kungiyar ta Boko Haram suka sace. Jaridar ta Vanguard ta bayyana cewa yanzu haka ƴan mata 112 ne ke ci gaba da kasancewa hannun ƴan kungiyar tun bayan da aka sace su shekaru biyar da suka gabata. Jaridar ta ruwaito iyayen yaran da har yanzu bayan nasu ke hannun ƴan kungiyar Boko Haram na bayyana cewa suna ci gaba da fatan cewa wata rana za su haɗu da ƴaƴan nasu. Sai dai kuma jaridar ta ruwaito wasu daga cikin iyayen na bayyana shakku na cewa ko za su samu ƴaƴan nasu da rai har yanzu idan aka yi la'akari da yakin da ake yi tsakanin sojojin Najeriya da ƴan kungiyar Boko Haram tare da har-haren da sojojin Najeriya ke kaiwa kan sansanonin ƴan kungiyar. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar Detroit kungiyar kwadugo na gargadi ga gwamnatin Najeriya da akul ta kuskura ta dauki shawaran hukumar bada lamani ta duniya IMF da ya kira ga gwamnatin Najeriya da ta janye tallafin da take bayarwa a bangaren man fetur. Jaridar ta ruwaito shugaban kungiyar kwadugon Najeriya Comrade Ayuba Baba na cewa idan har gwamnatin Najeriya ta dage wajen sarrafa man fetur din da take hakowa a cikin gida, to la shakka batun ma janye tallafi bai taso ba. Rahotanni da ake bazawa da ke cewa gwamnati za ta yi karin farashin man fetur da ya haifar da dogayen rayuka a wasu jihohi na Najeriya. Ita kuwa jaridar Daily Post a daya daga cikin manyan labaranta ta ruwaito kungiyar kwadugon ne na baiwa gwamnatin Najeriya wa'adin daya ga watan Mayu mai zuwa da ke kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rantaba hannu a kan sabon dokar mafi karancin albashi na naira 30,000 a wata. Jaridar ta Daily Post ta ruwaito shugaban kungiyar kwadugon Najeriya na kira ga shugaba Muhammadu Buhari hanzarta rantaba hannu a kan wannan sabon albashin kafin daya ga watan Mayu, wato ranar bikin ranar ma'aikata su duniya. Ita kuwa a sharhinta jaridar The Punch ta ruwaito rundunar 'yan sandan Najeriya na cewa kimanin 'yan fashi da kuma garkuwa da mutane guda 9 ne aka kashe akan hanyar Kaduna zuwa Abuja tsakanin 'yan fashin da kuma jami'an 'yan sanda da ke sintiri akan wannan hanya. Ƙarshen sharhin jaridan kenan. Babangida Brown, Murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio a Amerika. Mai magana Haji ɗan Hausan Cibola. Da Allah ina so ku ba ni dama domin in ba da shawara ga mai girman shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari. Wannan shawara ta wa ita ce a kan maganar ƙarin albashi ya mai girma. Ka tuna wannan sanya hannu da za ka yi a fara wannan ƙarin albashi shi ne ya rage kuɗin da za ka yi wa sanatan sanar waɗanda suka maida ka kan wannan kujera. Saboda ana tunanin cewa hakika a baya yan majalisi da gwamnoni suka kawo matsala to su sun sauke nauyin da ke wuyan saura kai, amma talaka yana ganin har yanzu ka ci sa hannu a kan wannan duka.
Tuma da yanzu kuma ga labarai a takaice.
Kan alamu ana dabda bayyana tataccen rahoton kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller mai shafuka kusan 400 kan katsalandan din da Rasha a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016, to amma tuni aka yi nesa da muhawarar kan shawarar da Mueller ya yanke. Ainihin waɗanda suka shirya zanga-zanga a Sudan sun yi kira da a miƙa mulki nan da nan ga gwamnatin farar hula bayan da sojoji suka yi juyin mulki wanda aka hamɓarar da shugaba Umar al-Bashir a satin da ya gabata. Magajin garin South Bend da ke jihar Indiana, Pete Buttigieg, ya zama na baya-bayan nan a jerin 'yan jam'iyyar Democrat da suka shiga fagen takarar zaben shugaban ƙasa, wanda tuni ya cunkushe a hukumance da 'yan takara da ke sha'awar kada shugaba Donald Trump a zaben 2020.
To masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai can anjima da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi za ku ji wata taugar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe ya ta ni gabatarwa, sai Chuba Hero da Dane da hada shiri baki ɗayansa, sai kuma Jimmy Cook. Mahmud Dalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.